Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin yau Talata 6 ga watan Yuli. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanin labarai.
Wasu 'yan bandaga sun sace dalibai 140 daga makarantar su ta kwana a arewa maso yammacin Najeriya a cewar jami'ai a jiya Litinin. Yau Talata shugaban Amurka Joe Biden zai sake yin kira ga Amurkawa da basu yi rigakafi ba da su je su yi don kare kansu da sauran jama'a daga coronavirus. Amurka ta bar sansanin sojan saman Bagram da ke Afghanistan bayan kusan shekaru 20.
To, kanin labaran kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya. Za a ji cewa taron gwamnonin kudancin Najeriya ya buƙaci a keɓe shugabancin ƙasar na gaba mai yankin, sannan ya tsaida wa'adin daina kiwo a sarari a faɗin yankin. Akwai martani. Za kuma a ji cewa wata daga cikin 'yan makarantar Islamiyya sama da 130 da aka sace a jihar Niger ta kubuce, ta kuma yi bayanin bakar azabar da suke sha. Sannan za a ji yadda matsalar tsaro ke ci gaba da addabar sassan arewa maso yammacin Najeriya. Kamar kowace ranar Talata, yau ma Aliyu Mustapha Sokoto na tafa da shirin nan nasa na tsaka mai wuya. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Wasu 'yan bindiga sun sace dalibai 140 daga makarantar su ta kwana a arewa maso yammacin Najeriya a cewar jami'ai a jiya Litinin. Maharan sun bude wuta ne a makarantar sakandaren Bethel Baptist High School a Kaduna da safiyar jiya Litinin, inda suka sace galibin daliban makarantar su 165 a cikin dare. Malamai a makarantar sun fadawa manema labarai cewa ba su san inda aka kai daliban ba. 'Yan sanda a jihar Kaduna sun ce sun ceto mutane 26 ciki har da malami ɗaya. Sace ɗaliban da aka yi a jiya Litinin na daga cikin sace-sace da yawa da aka yi a kwanan nan don neman kuɗin fansa, lamarin da ya shafi makarantu da yawa a arewacin Najeriya. Bayan da gwamnatinsu ta kasa cimma ƙudurinta game da rigakafin COVID-19 zuwa ranar tunawa da samun 'yancin Amurka, yau Talata shugaban Amurka Joe Biden zai sake yin kira ga Amurka da basu yi rigakafin ba da su je su yi don kare kansu da sauran jama'a daga coronavirus, musamman nau'in cutar na baya-baya da ake nuna damuwa a kansa. A yau aka shirya Biden zai yi jawabi a fadar White House akan yaki da COVID-19 da kuma shirin rigakafin cutar, yayin da damuwa game da yaduwar nau'in cutar na Delta a kasar ke karuwa. Gwamnatin Biden ta kudura aniyar yi wa Amurka kashi 70 cikin 100 a kalla kashin farko na rigakafin zuwa ranar 4 ga watan Yuli da ta wuce, wato ranar tunawa da samun 'yancin Amurka. Cibiyar Daƙile Yaduwar Cututtuka ta Amurka ta CDC ranar Juma'a ta faɗi cewa Amurka kashi 67 cikin 100 ne suka karɓi rigakafin kashin farko, kashi 47 cikin 100 kuma sun kammala karɓar rigakafin. Amurka ta bar sansanin sojan saman Bagram da ke Afghanistan bayan kusan shekaru 20. Jami'an na Amurka sun kashe wutar lantarki a sansanin yayin da suka bar wurin da dare, a cewar jami'an sojoji, ba tare da sanar da sabon kwamandan sansanin na Afghanistan ba, wanda sai bayan fiye da sa'o'i 2 da tafiyar jami'an na Amurka ya samu labari. Sojojin Afghanistan sun nuna yadda sansanin yake a jiya Litinin, muhimmin wurin da Amurka ta gudanar da ayyukanta na yaƙi don murƙushe 'yan Taliban da kuma farautar 'yan ƙungiyar Al-Qaida da suka kitsa hari kan Amurka a watan Satumban shekarar 2011. A ranar Juma'a ne Amurka ta sanar da cewa ta bar sansanin sojan samanta mafi girma a ƙasar gabanin janye rukunin ƙarshe na dakarunta da ma'aikatar tsaron Pentagon ta ce za a kammala kwashe su zuwa ƙarshen watan Agusta.
An ji jima kadan Maryam za ta saki shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda taron gwamnonin yankin kudancin kasar ya buƙaci a keɓe shugabancin kasar na gaba mai yankin. Ya tsaida ranar 1 ga watan Satumba a matsayin ranar cikar wa'adin daina kiwo a sarari a yankin. Babangida Jibrin Gareka.
Gwamnonin kudancin Najeriya sun kammala wani taro a birnin Lagos, inda ƙarshen taron suka yi kira da ganin tabbatar da mulkin Najeriya ya dawo yankin kudancin ƙasar. Ta bangaren tsaro kuwa gwamnonin sun jaddada goyon bayansu da matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na tabbatar da doka da oda a ƙasar. Sai dai kuma sun buƙaci jami'an tsaro da su dinga shaida musu a duk lokacin da za su kai farmaki jihohinsu domin samun haɗin kansu. A sanarwar bayan taro da gwamnan jihar Ondo, Rotimi Akeredolu ya karanta a madadin gwamnonin. Ya ce gwamnonin sun tsaida 1 ga watan Satumba na bana a matsayin ranar da za a fara kaddamar da dokan hana makiyaya yawo a jihohin yankin kudancin Najeriya baki daya. Da koya al'umman Najeriya suka ji game da wannan taro,
mu muna ganin duk abin da za a yi ya kamata ne a koma mai kundin tsarin mulki, ya ce. So saboda haka kowanne idan yana da sha'awa ya fito ya nuna farin jinin shiga al'umma, su al'umma su ne za su yanke ma kansu hukunci. Amma maganar cewa mulkin ƙasa ya kamata ya koma kudancin ƙasa, mu muna gani ba su bi ta farkin ita kanta dokan ƙasan ba, da kuma ta farkin ita kanta demokuraɗiyya. To sai kuma maganar sojojin Najeriya ko kuma jami'an tsaro in za su kai farmaki jihohinsu su rika sanar da su, to ya zama kaman suna karkashin su kenan. Kuma wanda yake muna gani kafin su sanar da su din, duk abin da ake gudun zai faru, zai iya faruwa kenan. Wannan kaman wani ihu ne bayan hari. Me ihu bayan hari? Domin ai suna kasan, suna kuma jihohin nasu, waɗannan mutane suke ta abubuwan da bai kamata ba, kuma suke cin mutuncin mutane.
Da gwamnonin suka juya batun dokokin zaɓe, sun yi watsi da shawarar cire aikewa da sakamakon zaɓe ta hanyoyin sadarwa. Ƙarshe dai gwamnonin sun yanke shawarar maida jihar Lagos a matsayin hedikwatar ƙungiyar taron gwamnonin na kudancin Najeriya. Babangida Jibrin Murai, Amurka daga Najeriya.
A gaida Babangida, ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Maryam da ci gaban labaran duniya.
A jiya Litinin, shugaban kasar Tajikistan ya bada umarni a shirya sojojin kasar da aka ware don bukata ta musamman guda 20,000 don su karfafa tsaro a bakin iyakar kasar da Afghanistan. Bayan da jami'an tsaron Afghanistan fiye da 1,000 suka tsere suka tsallaka iyaka saboda hare-haren 'yan Taliban. Batun tsallaka iyakar da ya faru ranar Lahadi ya jaddada yadda yanayin tsaro ke kara taɓarɓarewa a Afghanistan, inda dakarun tsaron ƙetare suka kusan kammala barin ƙasar bayan shekara 20 suna yaƙi, yayin da kuma aka kasa samun ci gaba a tattaunawar samar da zaman lafiyar da ake yi a kan yankin. Shugaban kasar Tajikistan Emomali Rahmon ya yi magana ta waya da kasashe abokan hulɗar yankin don tattaunawa akan yanayin, ciki har da shugaban Rasha Vladimir Putin, wanda akwai sojojin kasarsa da yawa a Tajikistan. Putin ya tabbatar wa Rahmon cewa Moscow za ta taimaka wa kasar da ke karkashin tsohuwar tarayyar Soviet don tabbatar da tsaron iyakarta da Afghanistan idan da bukata kai tsaye da kuma ta hanyar kungiyar tsaron yankin, a cewar wata sanarwa daga fadar Kremlin. Mahaukaciyar guguwar da aka yi wa lakabi da Elsa ta dira kasar Cuba a jiya Litinin, inda ta doshi yankin jihar Florida na Amurka bayan da ta yi sanadiyar mutuwar mutane akalla 3 a yankin tsibirin Caribbean. Guguwar Elsa ta ratattaka yankin kudu maso tsakiyar Cuba a jiya Litinin dauke da iska mai gudun kusan kilomita 95 cikin sa'a daya, a cewar cibiyar nazarin yanayin Cuba. Guguwar ta kuma kunshi ruwan sama mai yawan gaske. Jami'an Cuba sun ce sun kwashe mutane 180,000 daga gidajensu a wuraren da ke tattare da hadarin ambaliyar ruwa. Galiban mutanen da aka kwashe sun je gidajen 'yan uwansu ne, yayin da wasu kuma suka nemi mafaka a cibiyoyin tsugunar da jama'a na gwamnati.
gaida Maryam da ta karanto mana labaran duniya daga sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake shiga babin rahotanninmu wanda zai sake kai mu Najeriya, inda wata daga cikin ɗaliban makarantar Islamiyyar Salisu Tanko sama da 130 da aka sace a jihar Neja kwanaki 30 da suka gabata ta samu kukucewa kuma ta yi bayanin irin bakar azabar da suke sha. Ga dai wakilin sashen Hausa Mustapha Nasir Batsari da cigaban rahoton.
Aisha Alasan, yar kimanin shekaru 12, wadda a yanzu take fama da rashin lafiya a sakamakon bakar azabar da ta sha, ta ce so ɗaya ne ake ba su abinci a kowane yini, kamar yadda ta yi ƙarin bayani a cikin wani yanayi na rashin iya magana sosai.
Wani irin abinci suke ba?
Shinkafa.
So nawa suke ba ku a yini?
So ɗaya.
Suna bugun kuku?
Idan muka tsaya ba mu ta yi a wajen sauri sai su buge mu.
Ɗaya daga cikin iyayen yaran mai suna Malama Fatima ta ce suna cikin tashin hankali matuƙa.
Gaskiya muna cikin wani hali saboda ɗaho aka ɗauka ba akuya aka ɗauka ba, a ce jama'a muna da mutane 'ya'yan na an ɗauke su a makarantar Islamiyya, a ce yau kwana 36 'ya'yanmu na daji. Muna kira ga gwamnati musamman matan gwamnati saboda ita ce uwa.
Shugaban makarantar Abubakar Garba Alhassan ya ce tun bayan da yara biyu suka kubutu daga hannun 'yan bindigar a makon jiya, to har ya zuwa yanzu babu wani ci gaba.
Abin san ce ku ba ci gaba, gaskiya mu dai bamu da kuɗi. Na yi magana shekaran jiya da ɗaya daga cikin ƙananan yaran ta kama kuka tana malam don Allah ku zo ku amshe mu, saboda wallahi bamu da lahiya muna cikin wani hali, don Allah ku taimaka ku zo ku amshe mu.
Gwamnatin jihar Niger dai ta sha nanata matsayinta na yin iya ƙoƙarinta domin kubutar da waɗannan yara. To amma kuma a ɗaya gefen ta ce tana yin taka tsantsan domin kubutar da waɗannan yara cikin ƙoshin lafiya. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
To a gaida Mustapha, har yanzu muna kan batun taɓarɓarewar tsaro a Najeriya, inda duk da matakan da hukumomi ke ɗaukawa abin ke ƙara faskara. Yankin arewa maso yammacin ƙasar na ɗaya daga cikin wuraren da ke shan fama a yanzu. Na baya-bayan nan shine kashe-kashe, barna, sace-sacen mutane da dukiyoyi da 'yan bindiga suka yi a yankin gadar Zema na ƙaramar hukumar Bukuyum ta jihar Zamfara, can wajen iyaka da jihar Kebbi tun daga farkon wannan makon. Ga dai Muhammad Nasir da cigaban rahoton.
Wani mazaunin yankin ya shaida min cewa mahara ne masu tarin yawa suka afkawa jama'ar yankin, suna harbe-harbe, suna satar dabbobi, suna fasa shaguna, suna kwasa kayan jama'a. Amma dai an samu dauki daga jihar Kebbi, inda soji da 'yan sa-kai suka fafata da su.
Da lokacin da suka zo fara suka ci karfe, har suka yi musu banna, sun kashe soji tsakanin 4-5, sun kashe wani dan sa-kai guda, suka kone mota 4, sun ka wuce wani kauye da ake ce Makairu, kuma da can sun ka fada garin su haka shi mutum 10, suka halbe mutum 4 suna asibiti.
Yankin Benama mutane sun koka gaya akan yadda 'yan bindiga suka hana su shiga gonakinsu.
Kullu sai sun doki wanda yake guna, ta kai yanzu babu wanda zai da halin zuwa guna a gabas da Bena. Saboda kuma muna kira gwamnati don Allah ta dibi halin da muke ciki. Fiye da mutum 20 yanzu suna nan guna daga sati 2, sati 3 zuwa yanzu.
Bisa lura da irin waɗannan matsalolin ne yasa dan majalisar wakilai mai wakiltar ƙananan hukumomin Yauri, Shanga da Engaski, Dr. Yusuf Tanko Sununu, ya yi kira ga gwamnatin tarayya.
Ya kamata a gaggauta samar da rundunar sojoji da sauran jami'an tsaro da za su tsaya a wannan daji. Daji ne mai girma.
Shi kuwa dan majalisar dattawa mai wakiltar yankin Bala Ibn Allah cewa ya yi.
Na san wannan magana. So we are trying to manage the situation.
Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.
To a gaida Muhammad. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Saka mai wuya.
Kuma tabi da isa ba afindi ya riba muri. Saka rira da Allah. Ina so a ci gaba da yin Najeriya. Don kuma duk wanda ya niyan wai a yi Biafra, bai kullawa kansa alheri ba, bai kullawa iyayensa da mutanensa alheri ba. Don duk inda aka ce Ibo yake a Najeriya, ya zaunu, ya ɗauki wurin gidansa, jarinsa, dukiyansa. In kaga ya je gida ne, to ya kai gawan kansa ne ko gawan ɗan uwansa. Gaba ɗaya asa Ibo Graveyard ne, ba a yi su don aje a zauna a wajen ba. Don haka Najeriya babban kasuwa ce, mutum 200,000 ina za ka bar ta kai kana kasuwanci ka je ka koma wajen miliyan 10 ko 14.
To ni mai magana sunana Abdullahi Garba Muhammad, nayi mataimakin sakatari na Najeriya na AD. Mafi ala na zaman Najeriya shine a zauna a matsayin Najeriya. Kuma in za a raba kasan nan, wani ka'ida aka bi? Kuma wanne za a bi? Kuma mai fadan raba kasan nan shi a kasar sa ma meye ne shi? Kuma wani capacity yake shin zaben sa aka yi dan ya zo ya magana raba kasa, ko yana magana dan kansa ne? Mutane ne wanda suke da korafi, sun kasa tsayawa su shiga zabe, sun kasa cin zabe, ba za su iya amfani da ƙuri'arsu su canja zabe don su kawo wanda suke so ba? An nuna ma ƙuri'an sun ba ta da amfani, suke cewa sai a raba kasa.
Jama'a masu sauraro, barkamu da wannan lokaci, barkamu da sadonmu da kowa na sabon shiri na tsaka mai wuya. Ko shaka babu kama inam da Kanu ya jifa kungiyar nan tashi ta hip hop a cikin tashi hankali ba kalami ba. To amma kada a dauka cewa kamun shi ya kashe zuciya ko kuma kuzari mutanen da ke son ganin an kafa wannan kasa din komai ta dade kuwa. To amma abin tambayar shine, shin ya kamata a bari a kafa wannan kasar? Ya kamata a kyale a yaba fara? A bari yamure su tafi tunda suna son su tafi? Wannan shine abin da zamu so mu duba a cikin wannan sabon muhawara ta tsaka mai wuya da wakilinmu na Abuja Nasiru Adamu kai shirya mana a tsakanin gogaggun mutane biyu da suka san Najeriya cikin ta da wajenta. Ko ba ta da bata lokaci ba, ga Nasirun da bakin sa.
Barkamu da dawowa shirin tsaka mai wuya na sashen Hausa na muryar Amurka, inda zamu dau wannan shiri a ofishin muryar Amurka na Abuja Najeriya kan wannan lamari na yunkurin da wasu daga cikin al'ummar Ibo suke yi, ko kuma ma da yawa daga cikinsu na neman kafa kasarsu, wato kasar Biafra. Musamman ma sabuwar kungiya mai wannan gwagwarmayar, wato kungiyar IPOP ke ingiza wannan lamari na a yi wannan kasa ta Biafra. Shin wannan kasar za ta yiwu? Shin wannan kasar ba za ta yiwu ba? Shin 'yan arewa za su mara wannan lamari baya ko ba sa mara wannan yanayi baya? A wannan zauri muna tare da Malam Nasiru Zaharuddin, wanda tsohon ɗan jarida ne za a ce, kuma tsohon shugaban kungiyar 'yan jarida ta Najeriya NUJ. Sannan zauren kuma wanda za su yi wani tafka wannan muhawara tare da shi shine Malam Yushau Aliyu. Malam Yushau Aliyu cikakken masanin tattalin arziki ne, kuma ya shahara wajen sharhi kan wannan ɓangaren, wato malami ne a wannan fannin. Za mu fara da kai Malam Nasiru Zaharuddin. Me za ka ce, shin Biafra za ta yiwu?
To, za ta yiwu, saboda mun ga ire-iren waɗannan abubuwan sun yiwu a wasu ƙasashen duniya. Nan kusa-kusa mun ga yanda ƙasar Sudan aka yi ta wato katakata iri-iri, mutanen kudancin Sudan suka balle suka yi ƙasarsu ko da yake an yaƙi. Sannan a cikin shekarun 1980 tarayyar Soviet, wadda na ɗaya daga cikin ƙasashen da suka fi kowanne ƙarfin tattalin arziki da ƙarfin soja, su ma sun balle. Maimakon tarayyar Soviet yanzu an samu ƙasashe 15, su kuma a nasu ba su yaƙi ba, ba zub da jini ba, ba wani abin da ya faru. To kaga ire-iren waɗannan abubuwa na faruwa, kuma ana yi a wasu sassan duniya. Ko da yake yanzu wannan maganar ballewa ko yin wata ƙasa ya zama ƙauyanci, domin me? Domin idan ka kula ita kanta ƙasar Turai gaba ɗaya, abin da yake faruwa shine maimakon ƙasashe tsibi-tsibi-tsibi yanzu sun haɗu sun yi tarayyar Turai, kuma wannan ya ba su ƙarfin tattalin arziki a duniya. Kusan za a ce babu wani block da yake da ƙarfin tattalin arziki irin nasu, face Amurka ko China. Amma in ka lura cewa haɗa ƙarfin babu abin da ya fi shi. To amma idan abubuwa na faruwa waɗanda za ka ga wasu mutane, duk da cewa an taho tare ɗin da an yi yaƙin basasa, aka zo aka ce ya kamata a dunkule ƙasa ɗaya, kuma aka zo ana ta wasu abubuwa waɗanda ba su dace ba, to babban abin da ya kamata shi ne ba tare da an yaƙi ba, kamar yadda mutane da yawa daga arewacin Najeriya suke cewa, a zo a zauna. In an zauna, abin da za a yi shi ne suna da wato wakilai a majalisu, majalisar dattijai da majalisar dokoki ta tarayya. To ya kamata idan akwai bukata, kuma yawan mutanensu abin da suke so kenan, ba shi wannan yaro Namdi Kanu ba, to sai a zo a rabu cikin zaman lafiya da kwanciyar hankali ba tare da an yi wani yaki ba.
Yawwa, wato dama ma sauraro, abinda ba mu faɗa ba shine shi Malam Nasiru Zaharuddin na cikin waɗanda suke cewa masu son Biafra su tafi su yi ƙasar su, yayin da shi kuma Malam Yusuf Aliyu masanin tattalin arziki ke cewa a ba haka ya kamata a yi ba. Malam Yusuf, me za ka ce?
To kamar yadda Malam Nasiru ya ba da matashiya, wato idan ka kalli duka kasashen Afirka, galibin su kasashe ne waɗanda ba ma su da kansu ne mutanen Afirka suka ga ya cancanta su haɗu su haɗa kasashe ba. Kamar misali ita Najeriya da muke magana, kamar misali in ka ɗauki Tanzania a yau wanda ta haɗa Tanganyika da Zanzibar, ka ɗauki ita Sudan ɗin ta kudu wanda da Sudan ta arewa wanda su da suna haɗe, kai da dai yankuna daban-daban a cikin Afirka. Sannan an yi yaƙe-yaƙe ƙabilanci masu zafi waɗanda ake ganin in an rabu ɗin shi ne ya fi ma'ana, wato kowa ya je ya zauna. To amma idan ka ɗauka kamar misali ƙasar Rwanda, inda da Hutu da Tutsi suka yi yaƙi mummuna wanda ya fi kowane muni a wannan a zamanin, a kusa-kusa da zamanin nan bayan yaƙin basasan Najeriya, za ka iske yanzu sun haɗa ƙasansu sun koma suna aiki tare. Abin da ya sa muke ta kallon cewa ita wannan Najeriya tana da tarihin ta kuma ya kasu kashi-kashi. Idan ka ɗauki Hausawa da Fulani, sai ka ɗauki ainihin abin da ya faru lokacin da aka raba Najeriya. Misali, ai Hausawa ba iyakan na Sokoto ne da Kebbi waɗanda suka yi iyaka a Najeriya a yanzu ba, a hadda Hausawa da ke ƙasashen Nijar, duka waɗannan mutane suna dunkule wuri guda. Sannan kuma wannan mutane sun taɓa yunƙuri wanda aka ce a yafe musu, aka ɗauko wani kundi na ci gaban ƙasa wanda shugaba ga wani ya kawo ya ce a yafe, ba wanda ya yi nasara, ba wanda aka ci yaƙi, a tafi a ƙasa ɗaya. Sannan kuma wasu abubuwa da suka bayyana a wannan lokacin, yana da wahala ka kalli kamar Janar Muhammadu Buhari wanda ya yi wannan yaƙi, ka kalli Janar Babangida wanda ya yi wannan yaƙin yana raye, ka kalli Janar Obasanjo da sauran janarori wanda suka yi yaƙi. Sannan a idansu mu ce yau muna ganin mu wannan abin da suka yi a baya ma kuskure ne, yanzu a zo a rabu. Aye, a'a, ƙasan abin da take bukata shine a san da wa ake magana. Wannan Nnamdi Kanu din nan da yake taɓaɓatu ba a ƙasan nan yake ba, na ɗaya kenan. Na biyu kuma, fiye da rabin inyamurai waɗanda suke tunanin su yana suna so su ci gashin kansu, a'a, inyamurai ne waɗanda suke kifayen rijiya waɗanda suke zaune a Innewi. Hasali ma za ka iske da yawansu ko a ba ba su taɓa zuwa ba daga Innewi. Kuma ka iske cewa da yawan daga cikinsu ɗin jahilan cikinsu ne ke magana. Saboda haka abinda ni nake gani, lokacin da za a yi tunanin rabewan ƙasan, sai sanda masu iliminsu waɗanda suka fito daga wannan yanki na ƙasa, da masu riƙe da muƙamin soja a cikinsu waɗanda suke da hankali, sai randa suka taso suka ce yau mun taso muna ganin auren nan da muke da sunan Najeriya, yau mu a zauna a tattauna a ba mu ƙasa mu. Amma in ba haka aka yi ba, mu a arewa za mu kalla shin su dawa-dawa suka yi yaƙi, kuma meye manufan yaƙin, kuma menene tarihin yaƙin, kuma meye tarihin waɗannan shugabanni namu. In ka kalli misali yanda aka kafa Najeriya 1914, yanda aka iyakoki,
lokacin da aka haɗe arewa da kudancin,
yau lokacin da aka haɗe, ai abin ya samo asali ne da aka ci wato galibin arewa da yaƙi ƙarƙashin Sultana Tahiru, wanda ya tsaya tsayin da ka bayyada da Turawa ba. Bayan an ci su yaƙi, aka ɗauki tutar la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah, aka ɗauke ta aka kai ta Ingila. Saboda haka bayan haka aka dawo aka ce to yanzu dole a yi irin tsarin mulkin da muke so. To amma tun a wannan lokaci ƙasan an fahimci cewa mu muna da tsarinmu, muna da rayuwarmu. Saboda haka irin mulkin ma da aka yi mana na mallaka ba iri ɗaya ne na kudancin nan ba, saboda ba a same su da shugabanni ba. Saboda haka idan ka auna su gaba ɗayansu, mutane ne da suka tashi ba shugabanni a tsakaninsu, ba girmama maƙotansu, mu kuma mutane ne waɗanda muka tashi da yaƙe-yaƙe iri-iri a cikinmu. Saboda haka dole mu tsaya mu
wannan ra'ayin da Malam Shehu Aliyu kana so ka ce wato mutanen da ma za a ba wa kasar kaman ba wasu masu muhimmanci bane a cikin Ibo.
A'a, masu duk waɗanda suke magana za ka iske cewa mu a arewa mutane ne muhimmai ke magana, muhimman mutanenmu ne ke magana, su kuma wancan yanki a ba muhimmai mutane bane. Sannan bayan ba muhimman mutane bane, su wane ne makotansu waɗanda suke son a yi tafiya tare kaman irin ƙasashen waɗannan su Ogoni da waɗannan kabilu na South-South. Za ka iske cewa su kansu ba su yadda ba, saboda haka tun da an samo ta ƙasansu ba a yadda ba, ta nan sama kuma mu ana ganin ko ai ko kar ai. A'a, saboda akwai ribar da za mu ci a Najeriya bayan kasancewarmu ƙasar da aka ce ita ce mafi girma a ƙasashen baƙar fata, kuma mu ƙabilar Hausawa waɗanda aka ce a faɗin Afrika banda ƙabilar Swahili sai ƙabilar Hausawa, to yanzu da Bahaushe da Bafillatani an kasa zama a yi noma, an kasa zama a yi kiwo, sannan kuma wato a addinance abubuwan da suka shigo cikin
mu. Malam Yusuf, ba mu isa nan ba, bari mu koma wajen Malam Nasiru Zaharuddin. Da zuwa kai abin da ka faɗa, to bari mu koma fagen tarihi mana. Kace in ana so a yi ƙasar nan, to a yi ta hanya wato ta kwanciyar hankali, ba sai an yaƙi ba. Amma in an duba tarihi, an taɓa yin yaƙin basasa a sanadiyar ayyana ƙasar Biafra da marigayi Odumi Ojukwe.
To a gaishe ku malamai, to wannan shine ƙarshen kashin farko na wannan muhawara mai zafi da muka ɗauko, wacce ke cike da bayanai da suka shafi don tarihin Najeriya. Idan Allah ya kai mu mako na gaba, in mun dawo za mu tabbai shin idan iyamuran nan suka samu biyan bukata aka ba su bayafaran nan, za su iya ɗaukar nauyinta, za ta iya tsayawa da ƙafafunta, kuma sannan me yasa sau da yawa iyamurai sukan je wasu sassa na Najeriya, kuma ba arewacin Najeriya ba sai arziki mai yawan gaske, amma da kyar ka samu ƴan arewa suna arziki a ƙasashen na iyamurai. Wannan na daga cikin abubuwan da za mu taɓa a shirin mai zuwa. Muna fatar za ku kasance tare da mu. A madadin Nasiru da Murika da shirin muhawara ɗin da kuma bakin nasa Nasiru Zaharuddin da Yusuf Aliyu da Adu Mustapha Sakwato ne a Washington. Assalamu alaikum.
Yanzu kuma ga labaran duniya amman a taƙaice.
Wasu 'yan bindiga sun sace ɗalibai 140 daga makarantarsu ta kwana a arewa maso yammacin Najeriya, a cewar jami'ai a jiya Litinin, bayan da gwamnatinsu ta kasa cimma ƙudurinta game da rigakafin COVID-19 zuwa ranar tunawa da samun 'yancin Amurka. Yau Talata, shugaban Amurka Joe Biden zai sake yin kira ga Amurka da ba su yi rigakafin ba da su je su yi don kare kansu da sauran jama'a daga coronavirus. Amurka ta bar sansanin sojan saman Bagram da ke Afghanistan bayan kusan shekaru 20. Jami'an Amurkar sun kashe wutar lantarki a sansanin yayin da suka bar wurin da dare, a cewar jami'an sojoji, ba tare da sanar da sabon kwamandan sansanin na Afghanistan ba, wanda sai bayan fiye da sa'o'i 2 da tafiyar jami'an na Amurka ya samu labari.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Amma idan Allah ya kai mu, an jima da hantsi ƙarfe 8 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato 7 kenan agogon Ghana, za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya da gabatar da shirin, da cewa Hero Dedone da ya haɗa, sai kuma injiniyanmu na yanzu, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.